بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da arzikin sake saduwa a wannan yammaci mai albarka, bayan wani 15 ga watan Ramadan shekara 1447, bayan hijirar ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma ya tashi da 4 ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya. Jiya mun karanta aya ta 70 a cikin ayoyin suratul Isra. Yau kuma da yardar Allah a wannan majalisi namu da ke masallacin Jami'ar Abubakar ta Fawo Balewa a nan Bauchi, za mu tsora daga aya ta 71. Allah ya mana muwafaka mu karanta a daidai, mu kuma fahimci daidai, mu kuma yi aiki da shi, kuma ya sa ya zama mana hujja a ranar kiyama. Allah rahma. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وبنجي مميجر مارد أوكاكا يجي يوم ندعو كل أناس بإمامهم، رانر دا زام كرا قوة الأمة وقوة توغى وقوة جماعة، زام كراسو tare da shugabansu. Faman hutiya kitabahu biyamini, to duk wanda suka zo a cikin tawakkalsu sai suka zama cikin waɗanda aka ba su littafinsu da hannun damansu. Fa ulaika yaqra'una kitabahu, to waɗannan za su ta karanta littafinsu cikin farin ciki. Wala yuzlamuna fatila, kuma ba a zaluntar su ko min karancin zalunci. Wa man kana fi hadhihi a'ma, amma duk wanda ya kasance a cikin wannan rayuwar ta duniya cikin makanta, fa huwa fil akhirati a'ma, to sai ya fi zama a cikin makanta mafi muni a waccan ranar ta lahira. Wa adallu sabila, kuma sai ya kasance a hanya da tafi kata kuma da bakar makanta da yayi a nan duniya. Bayan ayoyin da Allah ya faɗa waɗanda Allah ya ce ya girmama bil adama, Allah madaukakin sarki ya ce kuma ya fifita shi akan da yawa cikin halittu, sai Allah ya ce tunda Allah ya muku wannan to ku kiyaye ranar kiyama, ku yi abinda zai sa ku tsira a ranar kiyama, kuma ku san suwaye za ku bi a nan duniya domin shiryar ku, ku kuma rabe tsakanin waɗanda za su shiryar da ku da waɗanda za su fatar da ku. Magana da aka yi akan sanin Ubangiji da haƙƙoƙinsa da kuka ji a baya, ku kiyayi waɗanda a cikin maganganunsu da ayyukansu za su raba ku da hanyar Allah, ku bi hanyar waɗanda za su jagorance ku ne akan tafarkin Allah, saboda duk abin da kuke yi ku riƙa tuna yamma na zuru kulla unatin bi imamihim, ranar da za mu kira kowace al'umma bi ma'ana kullu jama'atin wa kullu firqatin minan nas wa kullu qaumin min aqwamin nas, duk wata jama'a duk wata tawaga ta mutane za mu kira su tare da shugabansu, shugabansu yana jan ragamarsu yana gaba suna binta a baya, shi ne ma'anar yawma nadru kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi, wannan bi imamihim da Allah madaukakin sarki ya ce malamai sun yi masa fassara kamar yadda Ibn al-Jawzi a cikin Zadul Masir, Allah ya ji kansa da gafara, ya ce har guda hudu. Waɗansu suka ce al-imam da ake nufi jagora na mutane a nan shi ne annabin al'umma, ranar da kowace al'umma za ta zo shugabanta wanda shi ne annabinta yana jagorantarta. Waɗansu kuma suka ce ranar da za mu kira mutane su zo ƙarƙashin littafinsu, bi ma'ana littafin da aka saukarwa annabinsu, wanda wannan littafin shi ne jagoransu. Waɗansu kuma suka ce ranar da kowasu mutane za su zo ƙarƙashin littafinsu wanda aka rubuta ayyukansu a ciki, wanda mala'iku suka riƙa rubutawa. Waɗansu kuma suka ce ranar da kowace tawaga ko jama'a ta mutane za su zo ƙarƙashin jagoransu, ba wai a cikin annabawa ba, waɗanda suka bi na kirki jagoransu ya zama na kirki, waɗanda suka bi na banza jagoransu su zama na banza. Wannan shi ne fassararin da malamai suka yi akan yawma nadru kulla unasin bi imanihim. Allah ya ce ranar kiyama za a kira mutane, kuma idan aka zo a cikin tsari Allah zai rinka gabatar da mutane. Wa rumidu ala rabbika saffan, za a rinka zuwa ne sahu mutanen wani haka za a zo, ba wai za a zama rambatsatsau ba ne a hargitse, a'a Allah ya ce wamtazul yawma, za ku rarrabu ne waɗannan su koma gefe waɗannan su koma gefe, sai zama ba za a cakuɗe ba. Sannan idan aka zo kiran mutane za a kira su ne ɗaya bayan ɗaya, sai zama duk lokacin da ka hango jama'ar wanda za ka gansu a fili za a gane cewa waɗannan su ne mutanen wani. Idan shiryar da su yayi sai zama abin alfahari ana ganin su ɗaukaka ce, idan fatar da su yayi sai zama za a gane su saboda ƙasƙancin ya kamata kowa ya gani, don rana ce da za a tona a fili yawma tubla sarari. Waɗanda suka yi fassara ta farko suka ce ma'anar yawma nadru kulla unasin bi imamihim, ranar da za mu kira kowace jama'a da shugabanta sai suka ce bima'ana bi nabiyyihim alladhi ursila ilayhim, suka ce saboda Allah madaukakin sarki ya ce wali kulli ummatin rasul fa idza ja'a rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Allah ce kowace al'umma yana da manzonta, to haka za a ajiye manzo, za a ajiye al'umma sai a ce a jira annabin su ya zo. Annabin su yana zuwa sai a fara shari'a, sai a musu shari'a a gaban annabin su. Ta fahimta ko? Suka ce wannan ya dace da faɗin Allah madaukakin sarki, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Yaya kake tsammani, ya kake hararo ranar nan da za mu zo da kowace al'umma da annabinta da zai zamo mata mai shaida, kai kuma za mu zo da kai ka zama mai shaida a kan waɗannan al'umma. Haka shi ne shugaban al'umma, don haka shi ne mai shaida a kanta. Yana daidai da faɗin Allah ta'ala, wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala ha'ula. Yace ranar da za mu tayar da kowace al'umma, sai mu tayar da mai shaida a kansu, kai kuma za mu zo da kai a matsayin mai shaida a kan waɗannan. Yana daidai da faɗin Allah ta'ala, wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitabu wa ji'a bin-nabiyyina wash-shuhada wa qudiya bainahum bil-haqqi wa hum la yuzlamun. Ranar da za a zo da annabawa da masu shaida, to wannan cewa wa ji'a bin-nabiyyina shine ma'anar yawma nad'u kulla unasin bi-imamihim. Tara ta biyu ita ce waɗanda suka ce ba annabin mutane ake nufi ba, ana nufin kitabu a amalihim, littafin da aka rika rubuta ayyukansu a ciki. Suka ce ai littafi Allah ya kira shi da suna imam, ya ce wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, kowane abu mun rubuta shi, mun yi documented din komi a cikin littafi mabayyani. To sai suka ce wannan littafin shine kitabu a amalin ibad, littafin da aka rika rubuta ayyukan mutane. To kowace al'umma idan aka zo da su wuri al-kitab, sai a ajiye littafin record din mutanen nan, duk mala'ikun da suka yi aiki na rubuta ayyukan waɗannan mutanen, sai a ce ku kawo don kar a haɗa su da na waɗansu, sai a tara su a wuri guda, sai a ajiye littafin su. Sai aka ce al-kitab kamar littafi ɗaya na duka mutanen, saboda yana comprising dukkan abin da mutanen wannan zamanin ko wannan wato tawagar suka yi. Sai a aji, fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi, a lokacin ne za ka ga masu laifi suna ta jin tsoron kar a buɗe littafin nan ba, duk abin da za a yi a yi ba kar a buɗe littafin nan, don sun san a ciki ba kyau. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. إذا أنت فارغ كرم توا سيسوتي وكيتم ولو نجد الكتاب. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ود بايا بني بابا بلتنا كرمي بايا بني كرمي بلتنا بابا سيا تسكتي أكو أربوشي ووجدوا ما عملوا حاضرا. Allah ce duk abin da suka yi akwai a rubuce, an zo da shi, saboda wala yazlimu rabbuka ahada. To wannan littafin shine ma'anar imam, wannan yana daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki cewa littattafan mutane shine kamar zai yi magana a madadinsu. Allah zai ce da su hada kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, za a ce da su ga littafin mu nan wanda yake magana a madadinku da gaskiya, duk abin da kuka yi ya rubuta akwai a ciki, saboda babu abin da kuka aikata wanda baya cikin nan. sai zama wannan shine ma'anar yawma nad'u kulla unasin bi imani. Wannan shine abinda Ibn Kathir a cikin tafsirin sa yace wannan fasarar ta fi karfi, yace bi tatun mutane ake nufi. Fasara ta gaba ita ce waɗanda suka ce abinda ake nufi da imam a nan shine littafin da aka saukar musu a lokacinsu wanda aka ba wa annabi. Masu ƙur'ani, alƙur'ani ne jagoransu, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alƙur'ani zai zo a ranar kiyama domin ceton ma'abotansa. Yace ya qadumuhu suratul baqara wa suratu ali imran, wa'annan surorin su suke gaba. Wannan ya nuna cewa ashe qur'ani zai zo tare da ma'abota qur'ani. Sai suka ce shine bi imani. Waɗansu malamai su kuma suka ce bi imamihim ay bi ra'isihim wa sayyidihim wa qa'idihim alladhi kanu yaktabuna bihi wa yattabi'unahu fa kana imamahum sawa'un kana imaman fi dalalati aw imaman fil huda. Shugaban da mutane suka rike suna bi, idan mutane suka rike wani akan sai abin da yake shugabancin nan nasa a bangaren siyasa ne, sai da duk abin da ya dora su koda Allah baya so za su yi. Su shugaba ne wanda suke bin sa ido a rufe ba tare da la'akari da halal ko haram, Allah yana so ko Allah baya so ba. Wannan shugaba sawa'un shugaba ne akan harkar su ta harkar abubuwa na neman duniya, na harkar tattalin arziki, jagoransu ne akan neman kuɗi, duk abin da ya sa su za su, duk abin da ya hana su za su bari, ko da abin da Allah ya ce a yi ne za su bari don haje harkar neman duniya. Duk abin da kuma ya sa su za su yi ko da Allah ba ya son abin, inda za a samu kuɗi. Sawa'un wannan shugaban shugaba ne a harkar da ta shafi ƙabila, ko a harkar da ta shafi zamantakewa, shugabansu ne na ƙabilansu saboda dalilin ƙabilancinsu, duk abin da ya sa su, sawa'un ya yi daidai da abin da Allah ke so na shari'a ko bai yi daidai ba, za su yi saboda kare muradun ƙabilansu. Su ba addini ba ne damuwarsu, nasarar ƙabilansu. Haka shugaban ƙabilar shi ne imamu Muhammadu. Wannan shugaban kai koda shugaba ne na addini, shi wannan addinin na gaskiya ne ko kuma addini ne na bata da barna? Shin wannan addinin addinin musulunci ne ko addinin kafirci? Shin a cikin addinin musuluncin abinda ke cikin musuluncin yake gaya musu, yana gaya musu son ransa ne su kuma sai suke bi? Kowa ne da shugabansa zai su, ba wanda zai zo hannu wofi shi karansa kawai ya zo, a'a duk abin da kake a ko da ya zuwa ka a ko kuma jagora ka. To shi ne ma'anar yau ba nadu kulla unasi bi imani, bi ma'ana yau ba nadu kulla kaumin bi sayyidi. Shugabanni kuma dama akwai na shiriya akwai na bada, na shiriya irin su ne shugabannin da waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Shugabanni na bada su ne irin waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar yawma al-qiyamati la yunsarun. Ashe akwai shugabanni masu ja zuwa wuta, akwai shugabanni masu ja zuwa aljanna. Shugabanni da suke shiryarwa zuwa ga aljanna sai da maza su shiryar da mutane ne, idan shugabanni ne wanda suke kasa da annabawa, tunda mun ga magana idan annabawa ne an gama su ne suke cikin ra'ayin farko, amma wanda suke kasa da annabawa ne sawa'un malamai ne ko shugabanni ne na siyasa, amma a irin tsarin annabawa to za su kai su zuwa wurin annabinsu ne. Haka za a yi tafiya, wannan ma'aira ƙarƙashin wancan an kamar haka za a yi kai har zuwa wurin annabin wannan al'umma ko waɗannan mutanen. Idan ma kungiya ce, in abin da ya dace da tsarin addini ne, za su tafi daidai har zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma abin da shafi son rai ne, to za su bi shi shi ma har zuwa inda ƙarshen son rai yake karewa. Irin waɗannan shugabannin waɗanda suka ɓatar da mutane su ne waɗanda Allah yake faɗa a cikin Alƙur'ani cewa ranar da za ka ga ittaba'a alladheena tabi'u min alladheena taba'u, ranar da za ka ga waɗanda suka bi shugabannin suna neman su barranta su ce ba ruwansu da ai su shugabannin da aka bi suna neman su ce ba ruwansu da waɗannan da suka bi su alhali sun makale musu. Idan aka zo an ce yau ma nadu kaji za su gansu sai ce mu ba ruwanmu da ku, su kuma za su ce ba ku isa ba. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا لولا انتم لكنا مؤمنين سواء ده suka bin madan dan suna cewa wadannan gogogin nasu aba inda zamu je ku barko ai ai hade muke saboda inda ba don ku ba da mun zama mutanen kirki da mun zama mu'minai. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد ان جاءكم بل كنتم مجرمين ku ba ma su dai mun muka hana ku bi. Wa qala alladheena istud'ifu lil ladheena istakbaru bal bakru al-layli wan nahar ittakmuruna ku ka rika umartar mu an nakfura billah wa naj'ala lahu andada, kuke dora mana inda zamu rika sanya wa Allah kishiyoyi ko mun fi ku. Wa asabu nadaman lamma ra'aw al-a'da, to waɗannan su ne irin shugabannin da suka ja mutane a kabbata to za su bi su. Irin su ne Allah madaukakin sarki yake cewa mabiyan za su ce rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila, ya Allah mun bi manya-manyan mu ne sai suka ɓatar da mu, rabbana atihim ta'ifaini min al'azab, Allah ka ninka musu azaba. Irin su ne waɗanda Allah ya ce za su ce قال الكفرهم لقولهم ربنا هؤلاء أضلونا أن قتل ذلك وأن دمر يا الله قوات أن يسوك فتن مفاقاتهم عذابا ضعفا من النار الله ذلك لكل ضعف هو ماذا أن يمكن مثلا سوك إبني ولكن لا تعلمون. وانا شيء معنى اليوم ندعو كل أناس بإمامهم أولا فترة وقيمتا ibn jarir ne kokar yake cewa duk lokacin da ka ji wata aya ta samu karbuwa a harshen larabci kuma wanda ya dace da siyakin alqur'ani wanda waɗansu ayoyin ko waɗansu nasoshin na hadisi suke gasa ta fassara amma kuma fassara daya biyu uku duka hada su akan ayar saboda yana daga cikin fasahar alqur'ani yadda za a dunkule magana amma an zo fassara ta dauki mahaloli da yawa yanda ba sai an yi ta surutu a faɗinan ba kwaya ɗaya ma ya wakilci duka sauran da sai ka haɗa su duka ka ce ayar ta wakilci duka ma'anoni, za ka ka iya cewa yau wani da ukun launa sun bi imanin duka waɗannan fassarar sun gaskatu a kai tunda ba wanda yake sukar ɗaya. Idan annabi ne shugaban ai annabin shi ya zo da littafin in ya zama littafin ma'anar da imam. Idan ana nufi wani shugaba ne wanda yake ƙasa da annabawa ai ƙarshe ne zuwa wurin annabin za a zo. Idan kuma a ɓangaren ƙasa ne shi kuma can za su karata, kaga sun saba ma in ya zama wani littafi ne to abin da yake cikin littafin mummuna ɗin kenan. Irin na wanda wa wajadu ma amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada, irin na abin da za su gani na ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إلا باكت إلا بادم ممونا سكا جنبا براس إلا سنا ونا فوتوكو جنبا وقال سوء أيكا تممونا سن بمونا ناسكا مونا نامس أيكا سيسكا سوء بطا نبادا يشيني الله يتي فمن قوتي كتابه بيمين دوة دعاة زرانا القيامة سيأكا باشي جتاس تتحنن دامنها fa ulaika yaqra'una kitabahum, wadannan za su ta karanta littafin su. Kulura, idan aka yi jarabawa sai result ya fito sai ka samu kyawun result duk lokacin da ka dauka kana karanta sai ga kamar sabon abu ka dinga tusawa ce kaza 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 shi bari ya dan sabi a cikin mana kaza 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 kana ta yi kana jin dadi kuma duk wanda ya shiga ka ce duba ka karanta nawa amma in a ciki akwai abu ka dukun ku ne kayan ka ba wanda zaka nuna wa kuma kai ba zaka sace shi sama yadda kuka ga wannan scenario anan haka za a yi a ranar kiyama kuma kitabahu littafin ka za a baka haka zo sai a yi detaching din tsiyana ka sai a ce tsaya anan وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كل مجيب زي زولا ملائكو بيو يانا ركوكا يوكو مشيني زي بعد شيئا ثم أكدو سي أباك سيأتي اقرأ كتابك سيكرا كرن كوا سيأتي أظلمتك كتبك الحفظة ملائكو لا بسكي روكو توا كريتا دوا فأنا أقول كسكوية كغيا منا كذا ليشي سنن بعدين دي مرن شيء والله هكذا دقنا يوم shine wa shahidu ala anfusih sai mutum ya gama tabbatarwa sai a ce to ka fadi da suka lewa alaika hasiba sai da kanka kai wa kanka hisabi to a wannan lokacin ne idan abin da mutum yayi mai kyau to ya karanta wannan kitabin zai karanta kuma zai rinka ba wani ma yace a karanta fa yaqulu ha qura'u kitabiya karti littafin da ka karanta inni baratu anni mulakin hisabiya ni ga ina kyauta ta zan cewa yau ka yau ne zan ga sakamakon wannan takardar na ji dadi wani na ji dadi shi ne wanda Allah yake fa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura zai rika zuwa wurin mutanansa cikin farin ciki in bi ni kan karba karba duba ku duba ka gani amma wanda aka bashi littafin ta hannun hagu fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya sai ce kai tona ina ma da ba a banna wani littafin ba ina ma da har yanzu ni ba ma san da zan ina ba walam ajri ma hisabiya ya laita ha kana ta kabiya ina ma da ban mutu ba ai ina ma da mutu kawai ina ma da na mutu magana ta kare ba za a zo nan ba ya da namu su kuma ba za a tashi ba to wannan shine kamar uje kitaba gubi yamini wanda aka bashi kitabin sa ta dama a wai aka zo baka kai ne zaka zaba ko ka karba da dama ko ka karba da hannu ba idan kai ne karba ta hannun daman ne kawai za ka daman da ya duka saboda ranar baka da iko akan hannunka sai da aka juya shi alayma nahtimu ala aqwalihim wa tukallimuna aydihim hannun ma za ta yana magana wa tashhadu arjuluhum kafar kaza ga kana magana ko da ga hannun dama ne a miƙa hannun hagu ba za ka taba iya motsa shi ba sai dai ka karba idan kuma ka yi aiki na hannun hagu ne to hannun dama ba zai taba iya motsi ba wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi haka mutum zai miƙa hannun hagu ya karba yadda kai a hagunce haka zaka gane a hagunce wala yuzlamuna fatila kuma ba za a zalunci kowa shay'an komai karancinsa ba balarabe yana amfani da al-fatil don ya nuna tasgini don ya nuna kaskantar da karancin abu kadin ma'anar al-fatil shi Allah ya faɗe shi a cikin Qur'ani sau biyu ɗaya a suratul Nisa ɗaya nan sannan akwai kuma Allah ya faɗe an-nadif shi ma a cikin suratul An-Nisa to sai a can gaba cikin suratul Fatir Allah ya faɗe an-nadif waɗannan abubuwan guda uku dukkansu a jikin kullan dabino suke ku bambancin su idan ka ɗauki kullan dabino bayan an fara dabino an cire dabino za ka ga akwai kullan a jikin kullan za ka ga akwai wata ɗan leda da ta lullube kwallon farar leda. Banda wannan leda da ta lullube kwallon a ɗan tsakiya inda tsakin ne ke akwai ɗan zare a ɗan tsakiya. Kuna fahimta? Sannan kuma a tsakiyar wannan tsakin a can ƙarshensa akwai wani ɗan ƙaramin point, ɗan ƙarami. Wannan ɗan tsinin point ɗin ƙarshen da yake saman dabinin shi ne annabir, shi ne walayin lamuna ƙadira annukuratin lati ala nawati dam, shi ne gwargwadon ɗan wannan ɗigon da yake saman ƙwallon dabino. So ko ɗan gwargwadon ɗan wannan abu ba za a zalunci mutum ba. Wala yi zulabu na fatila irin na nan da kuma ɗayan na cikin suratun Nisa shi ne ɗan zaren nan da yake tsakiyar tsagin dabino, shi ne wala yi zulabu na ƙadiral haifin ladi ala shikin nawa, ba za a zalunce su ko da gwargwadon ɗan zaren nan da yake shimfiɗe a tsakiyar tsagin dabino ba. Sannan na cikin suratul Fatir, wallazina tad'una min dunihi ma yaqifuna min qitmir, shi kuma shi ne al-ghisha'u alladhi yuhitu nawata tamr, shi ne wannan ledar da ta lullube dabino, ƙwallon dabino, ba za a zalunce ka ko kamar wannan ba. Idan aka zo cinikin dabino ana amfani da ƙwallon cikin ta yiwu za a iya cire wani abu a ciki, wani yana iya sayan dabino saboda ya ɗauki ƙwallon. Abinda kuma ya fi yawa shi ne ana sayan dabino saboda sama, wanda ya zo bukatar wannan abin saman wanda shi ne asalin dabino ƙwarwarsa da ƙwallon don in ya ci zubarwa yake ko kuna tsarawa. To akwai wanda ya taba in yana duba dabino in zai ci ya tsaya yana tuna fatar da take lullube da shi, na ci cewa yake jefar tana ma damunsa. To banda ita fatar kuma wannan ɗan zaren da yake tsakiyar shi kuma wanda ya shimfiɗa kan wannan shi yana da wata daraja a jikin dabino. To banda shi wannan ɗan ƙaramin ɗan nan da yake ƙarshen saman dabino shi kuma bai a cikin dabino, wa ma ya taba ma kulawa da shi kuma yanzu da kaje ina faɗa ba. To sai Allah ya ce ko kamar ɗan wannan ne Allah ba zai zalunce ka ba, in dai haƙƙinka ne ko ɗan fatar dabinon nan ne Allah sai ya sa an baka kayanka. In haƙƙinka ne ko ɗan wannan zaren ne wanda kai zubarwa kake yi, amma in akwai haƙƙinka a wurin Allah da ya kai kamar ɗan wannan zaren sai Allah ya baka kayanka. Wannan shi ne asalin abin da zai fassara maka faman ya amal mithqala dharratin khairan ya rabu, duk wanda ya aiki ko gwargwadon zarra ne sai ya ga kayansa. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran ya rabu, idan ma sharri ne ko bin karancin sa sai ka ga kayanka. Ku fahimci ma'anan wala yuzlamuna fatila, don Allah ya nuna maka cewa tsantsan adalci ne za a yi. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm, alaki yau za a yi wani irin sakamako da duk abin da mutum ya yi zai samu kayansa, yau ba zalunci. Idan a duniya kana tunanin akwai wani abin da ka yi da za a iya ɓoye maka, ko za ka zo ka yi aiki sai kun yi yajin aiki a ce ba a cika kaza ba, har akwai allowance kaza, har akwai wacece, ko kai a ce gwamnati ba ta gama ba ka haƙƙoƙinka ba kuma ba ta ba ka aikin ba, ko ai an muku kaza ba a yi kaza ba, ba yadda za a yi a ce akwai wani da yake da haƙƙi da za ka ce ya biya ka 100% in da haƙƙi ne ɗan adam. To amma shi Allah maɗaukakin sarki zai ba ka shi jaza'an mawfuran kamilan mutakamilan, zai ba ka shi a cike kuma babu wani abin da za a rage maka ko da gwargwadon fatar dabino ne, ballantana zaren dabino, ballantana ɗan ɗigo da yake saman dabino. Shi ne fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila, sai Allah ce wa man kana fi hadhihi a'ma amma duk wanda ya zama a cikin nan yana nufi a nan duniya a'ma mataho a'ma shine faqidul basar wanda baya gani to amma gani a harshen alqur'ani gani biyu ne akwai gani na wannan gululun idon akwai kuma gani na basira wanda shi da kwakwalwa ake gani gani da Allah yake nufi a nan shine gani na basira ba gani na ido ba da Allah yake abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauda kai ya juya baya saboda makamo ya zo maka wannan makamo da ake gani ake magana shine faqidul basar wanda baya da gani na ido amma wannan da Allah yake magana akan sanfa darajar sace ma ta sa har Allah yake mu'ataba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ashe maganar ba ana nuna kaskanci don mutum makaho bane a'a ana nuna kaskanci ne don mutum baya da basirar da yake iya gane gaskiya a addinin musulunci rashin gani na ido ba kaskanci bane daraja ce yana ɗaya daga cikin mafi girman ma abin da ke nuna darajar mutum shine idan Allah ya karɓe masa ni'imar gani yana ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah ke musanye wa mutum ya karɓe masa kawai sai ya bashi aljanna gaba ɗaya cikakkiya full package ɗin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani sakamakon da ya dace da muminin da Allah ya karɓe masa ni'imar gani kawai sai ya bashi aljanna makanta a wurin waɗansu daraja ce shi yasa wannan mutumin da ake magana a kansa ya zo ne ba zai musulunta sai annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin tattaunawa da manya-manyan mutane cikin Quraishawa su sun ƙi su musulunta su kuma ba su ana haɗa su da talakawa to yau kuma sai ga makaho ke suna gani wannan yawa ne ya kana cikin magana kuma makaho zai zo ya yi tabin din to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan canza fuska sai ya ci gaba da magana da su sai bai saurari makahon ba shine Allah ya saukar da wannan sura da yake masa yace kaga ya juya baya ya rabu da shi wai saboda shi makaho wa ma yudrika la'allahu yazzakka wa ya ga maka ko yanzu shi ya zo ne ya karbi abin da kai kake kokarin tallanta a can su kana kokari akan su karba shi kuma ya zo da kanta yana so ya karba fa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa amma man tagha a'a fa amma man wa amma man ja'aka yas'a wanda yazo maka yana sauri shi da kanka dan ya karba shi kuma ka biya baya ka bar shi sai Allah ya ce kalla kar ka take haka shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmama Abdullahi ibn Ummi Maktum ta yadda duk lokacin da yazo wuri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da kansa yaje tabiyo shi ya kawo shi sai ya zauna da shi kusa da wurin sa yana ce marhaban bil ladhi ataba bi fihi rabbi marhaba da wanda a sanadiyar sa Allah ya mun gyara to kaga ashe makanta ba makantan ido ake magana ba laysa ala al a'ma haraj wala ala al a'raj haraj wala ala al marid haraj wannan makabo na ido ne ba shi ake magana ba ana magana ne akan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur Allah yake akalin makanta ba shine makantan rashin gani ba a wurin Allah wannan ba makanta ba ce shine yake fa innaha la ta'mal absar ido ba shi yake makancewa ba walakin ta'mal qulub zuciya ce take makancewa su ne waɗanda suka makance da Allah yake summu bukmun rumiyu wani layar jiko sun mun su bo ɗaya ba ya ne ba ta iya magana amma ai kana ji suna magana ku tunda a kansu ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu ai dai dai baya magana amma nan an ce qalu ko aka dai bankin ba na rashin magana da harshe ba ne sun mun su marasa ji ne hukumun marasa magana ne rumyun marasa gani ne kullari mun da aka taya za a yi su iya dawa an kana kiran su kira su ba ta ganin ka in kai magana da karfi ba ta jin ka sannan su ba za su yi magana ka kuma a gane ba in suna tafiya zai yi musu dawo to irin su ne Allah yake faɗa cewa waɗannan suna da makanta ne na zuciya ba makanta ta ido ba to su ne Allah ya ce ranar da za a tashi kiyama a nan duniya mutum ya zama irin wannan fasaha wanda baya ganin gaskiya fa huwa fil akhirati a'ma wa ala al kiyama sai ya fi makanta kuma ta ko da ka a'ma na farko din ne ismul fa'il amma a'ma na biyu kuma shi ko sigatul tafdhil wadansu malamai suka ce a duka iri ɗaya ne amma abin da yafi shine wannan na farkon a'ma wanda baya gani a'ma na biyu kuma wanda yafi rashin gani a bayyana wannan shine daidai da idan Allah madaukakin sarki wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa haka wannan shine ma'anar fa huwa fil akhirati a'ma a ranar qiyama ya fi yawan makanta ma sama da makantar ta duniya abinda zai fassara maka cewa wannan sigatul tafdhil ne shine da yake wa adallu sabila kaga adalla ita ga wannan sigatul tafdhil ne don haka ya fi kada fatar da duk ka ganshi yayi a nan in ka je ka ganshi fatar a ranar kiyama to fatar da sai ta fi sanin yawa na fata ana fahimta waɗannan ayoyi da muka fassara mun ji abin da suke karantar da mu shi ne mu nemi wayo shugaban mutum ne tun a yanzu ka yi decisin wane ne shugabanka don tabbas ƙarƙashinsa za ka tashi ranar kiyama mu dai mun zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna kuma roƙon Allah ya shaida kuma ku shaida kamun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan da ne wata muke ce raditu billahi rabba mun da bi Allah shi kadai a matsayin ubangiji wa bil islam dinna mun da bi addinin musulunci kadai a matsayin addini wa bi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula mun da bi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a matsayin annabi kuma manzo ana kara wani ana zuwa ne ake tsaya za ka kai ma an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tsaya nan kawai kuna fahimta ko wannan shi ne zai sa kar yau ma nad'u kullu ulatin bi imamihim sai a kira ka karkashin tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai ka tashi a tutar wani to shi wancan din zai fara ne bai a lokacin ne za a fara tashi shin zai iya zuwa wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba zai iya zuwa ba wannan kuma Allahu a'lam amma kaza da annabin kai tsaye to direct da ma tare da shi zaka tashi shi yasa magabatan suke cewa wannan ayar tana daya daga cikin ayoyin da suke kowace al-bishr wa ahlul hadith wa inda su in an ce kullun hidimar ku akan wa kuke yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye shugaban ku in aka dauko islami haddathana fulan qala haddathana kan wa ake zuwa karshe ana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin da wadannan suke yi saboda ajin can ne kuma ana zuwa kan ta magana ta kare wannan sai zama shine asalin ma'anar yau fa nad'u kullu ulatin bi imami ranan da zamu kira kowace al'umma da shugabanta duk wanda ya rike wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don aka jira na kiyama zai da na sani sosai Allah madaukakin sarki yace wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhid fulana khalila ranar da mutum mai laifi zai rika cizon hannayensa. Idan kana cikin damuwa mutum yana cizon ya tsaka ne, don aka ji lahira ba ya tsaka mutum zai cila ba, ba ya tsaka ba, ba duka ya sun ba, duka hannun mutum zai rika cizo ya dura su a bakinsa yana cizo. Ina cewa ya kai suna ina ma da na rike manzo a matsayin hanya ta sallallahu alaihi wasallam. Ya wallata dai ce ya kai na ina ma da ban rike wane ba. Laqad adallani an al-fikr ba'da ijaba. Ya kautar da ni daga hanya bayan gaskiya ta zo mu. Wa kana shaytanu lil insani khabura. Saboda ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne garanti, duk wani wanda ba shi ba wallahi ba garanti ba ne. Ba a ce don ka rike wani ka fata ba, amma ba ku tabbata tabbaci ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta yiwu akwai wani amma shi ba zai kai ka zuwa wurin Annabin sallallahu alaihi wasallam, amma tun da ta yiwu ne ga kuma na tabbata me ta ba za ka rike tabbas ba, shi ma wancan ɗin can yake nema, to ko kuma ra'a tafi amma kar ka rike shi ya zo maka shi ya kace. Duk lokacin da ka rike shi sai ya zo faɗan wani abu sai ce Annabi ne ya ce, sai ka karɓa, saboda nan ba shi kake bi ba wa kake bi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ne ya ce shi kenan, sai ya zama duk tafiya a ciki. Fasarar abin da Annabi ya ce ne kuma ya yi ne da fasarar almajiran Annabi sallallahu alaihi wasallam, gaskiya ne. Saboda duk karshe da fasarar zalla shi ma yana iya fasarar sa, nima in yi sawa wannan ya yi tasa ko za a iya samun son rai. To menene hukuncin da zai sa a tabbatar da fasarar da ta fi daidai? Shi ne sai a koma zamanin sa almajiransa su ya suka fasara, shi kenan sai ya zama an raba musu. Amma muna fahimta. Allah maɗaukakin sarki ba zai yi tambaya ba a lahira sai akan waye annabinka. Allah ba zai tambaye ka waye malaminka, waye shugabanka, waye shehinka, wane ne wane ne ka ba, wallahi dukkansu. Wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin, me ka amsa wa manzanni, waye manzonka in kana cikin kabari. Tambayar da za a yi maka wane ne ubangijinka, sai kuma mene wane ne annabinka, ba za a tambaye ka kowa ba, ka bar kowa kawai ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne ƙarshe. In ka samu wani shugaba ne yana yawan kuruta maka sunan annabi cewa zai sa ka ne kaso annabi, to in ya sa ka kaso annabi to ya kauce mana ya barka, sai ka rike annabi, sai zama duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a wurinsa za ka koyo. To mutum ya ce maka kaso annabi amma a ƙarshe kuma yana practice cikin wasu abu sai ga ba daidai da na annabin ba, har kuma sai zama ba ka so a taɓa shi, kuma ko da an taɓa annabin kai ba ka damu ba. A'a, in dai da gaske ne annabin ake so, to a ce komai na mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yadda ya ce kafin mu yi, sai abin da ya hana kafin mu bari, shi kenan sai a zauna lafiya. Idan mutane suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ne shugabansu, sun dace da fasarar yau ba na duhu kulla unafin imani, bari ku ji fasa'i wasu abubuwa da Allah ya keɓe wa waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan al'umma. Idan aka zo ranar kiyama, me Allah zai yi wa waɗanda su ne al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in aka ware su? Abu na farko shi ne wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya mata hukuncin a ranar kiyama su za su tashi da wani iri, wato unique specification wanda ba wanda yake da shi. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane su, don kuma aka zo ranar kiyama za a yi yawan da kasan duk duniya an taru, ya zai gane kai na sani? Sannan kuma aka kai wanda na Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, amma bai taba haduwa da Annabi ba kamar irin mu, to ko muna so Annabi ya gane mu, sai zai gane mu an taba yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin hadisin Abu Huraira da yake cikin sahih Bukhari da yake cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalin, ni ai al'umma na a ranar kiyama za su zo ne suna da hasken fuska, suna da hasken hannaye da ƙafafu, da shi zai rika gane su. Duk sauran al'umma ba za su samu wannan ba, ni ne ina ganin mutum yana kallon fuska da kallon hannaye sai in ta jawo mutane na haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake za a yi yau da ne ko kullu unasin bi imami abu nabi shine annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma ta su za su fara tsallake sirani kuma su za su fara shiga aljanna yace mu ne na karshe mu ne na farko yace a cikin zuwa a zamanin mu ne la amma aka ji kiyama mu Allah ne fara kira duk wanda yazo hanyar sirati dama an kama hanyar da za a tafi aljanna ko a dungura a tafi a fata a wuta ko a wuce a je aljanna to annabi sallallahu alaihi wasallama ko aka zo sai a ce shi zai fara taka sirati ne sai al'ummarsa wannan yana daga cikin kasafin inda Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce nahnu al-akhiru min awwalin yawm al-qiyama nahnu awwalu man yadkhulu al-janna aida annahu qad utul kitaba min qablina wa qutina min ba'dina inda sharu an ba su litafi gabanin mu ko abu a bayan su amma mu ne za mu riga su shiga aljanna wannan hadisi bukhari ya rawaito shi abu na uku da Allah zai ba wa wannan al'umma wanda ba zai ba wa kowa ba shine mu ne za mu zama shaidun al'ummomin baya annabi musa sallallahu alaihi wasallama ya ce mana idan aka zo ranar kiyama Allah zai kira annabi nuh alaihi salam sai ce da shi ina nuh ya ce labbaika wa sa'adai ya Allah na amsa dali sai ce na aike ka wurin mutanenka ka je sai na je ya ubangiji ka isar na isar sai Allah kira mutanen ku mutanen nuh sai su zo ba zo na aike shi ya zo ya aiko da sako ya zo da sako na sai ce ma ja ana mai kashi balada ba wanda ya zo mana ko mun san shi mun san shi kaji kariya a wurin Allah sai annabi nuhu sai Allah ya ce to kaji sun ce baka zo ba sai ce a kira al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su za su fice da sai a kira mu sai a ce kun san nuhu duk kowa zai ce mun san shi ya je eh lallai ya je inna arsalna nuhan ila qaumihi faqala ga abin da bai ce sai Allah ya ce to kun ji al'umma annabi Muhammad sun yi shaida su kuma ba sa kariya wa kadalika ja'alnaku ummatan wasafa kuri al'umma masu adalci don haka tun da kuka shaida ya kafi shaidar haka za a yi wa kowane annabi al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam su fitar da shi a gaban mutanen sa kar ya ji kunya kawai al'umma akwai daraja yana da cikin abubuwan da Allah ya bamu mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam shine mu za mu yi aiki kadan sai Allah ya yinninka shi da yawa mu kadan ne Allah ya rika bamu wannan ka dubi kadan ne lakul kadari kadai fa sai shi mutum ya fara rayuwarsa in Allah ya sa ka dace da ibada a cikin darajar lakul kadari to abinda zaka samu fa yafi abinda mutum zai samu a sama da shekara 80 a cikin dare ne kadai wannan mu kadai aka bamu ba a ba wa wadansu ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka kwatanta ku da sauran al'ummomi ku ka ban kun zo daga bayan da aka dai ku kare da yamma su kuma su fara aiki tun daga safe har yamma ku kuka dan kare ta sai ana ba su daidai ku kuma ana ninka muku sai kuka samu sama da abin da su suka samu daga cikin abin da Allah ya ba mu mun kadai wanda bai ba waɗansu ba shine Allah ya ba mu allocation din adadin waɗanda za su shiga aljanna sama da duniya din nan kusa da al'ummomin da Allah ya halitta suka suka ta cika duniyar kusa da shekaru dukkan da aka yi ana rayuwa ana mutuwa amma wallahi in aka zo ranar da ya fara cutar da Allah zai yi wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Imam Muslim a cikin aidata Abdullahi bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutane a gaban sa da hafsarsa ya ce amma tarbauna an taqulu rubu'a ahlil janna shin ba za ku ji dadi ba Allah ya ba ku allocation din za ku samu 1/4 na duka yan aljanna ku ne kai da hudu Abdullahi bin Mas'ud ya ce fa kabbarna sai muka yi kabbara kuma kuke jira ya Allah bin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ma ya kara mun amma tarzauna an takunu sulukan ahlil janna za ku ji dadi ba a ce Allah ya ba ku allocation din 1/3 na duka yan aljanna yace idan muka sake kambara yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la arzu an takunu shafara ahli aljanna yace ina fatar ma Allah zai kara min ku ne 50% din dan aljanna gaba daya to kun san abin da yake wannan dadi shine hadisin Buraida ibn al-Husayn wanda yake cikin da al-Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahlul jannati 20 wa mi'atu sa yan aljanna guda 80 min halin hadhihi al-umma yace ku 80 daga cikin 120 dukan su kan aljanna ne ai dukan su kan wannan al'umma ne wa 40 min sa'iril umma duk sauran hadayin kuma an raba wa duk sauran al'ummomi wannan ya zama Allah ya sake kara mana kenan ya zama muna da 2/3 of the total inmates of aljanna wannan duka falalace kuma kun shi gaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fadadu kullu gunatin imani Allah ka tayar da mu karkashin shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da muka fadi ne Allah ya babu naka Allah ya kai mana ya mallaka mu barka da Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.